ya kamata mu rika sabawa cewa tambayoyin su rika alaka da darasin, ina ga zai kuku ba da fa'ida da yawa. Na'am, bismillah man. Mai istihada wanda jini ke zo mata koyaushe, kamar yadda muka ce za ta iya yin sallah, za ta iya yin azumi, to haka mijinta zai iya saduwa da ita, bai laifi ba, bai laifi ba. Na'am.
Wallahi ban san ko na wuce cikin karan da muka yi karanta.
Ina
da fakat dalla hadith ala maqadir kan fadin. Wai a hadith din nan maganganu ne ko kuma a hadithai ne?
Hadithai yake ne. To amma ina suke hadisa. Shine magana. Kaga dole sai an ga hadisan. Ganin su daban, ingantuwar su kuma daban. Sannan kuma istinbadin da ke ciki, wannan hadisai sun nuna haka ne, nassan ko kuma istinbadi akai a ciki. Yanzu ko abin da ke gaban mu hadisi ne inganta. Yawwa. Duk da haka randan muka ce idan mutum ya rada, mun ce yayi laifi, idan ka zo yin wanka ka kara akan sa'i guda kai laifi. Kai laifi ba. Amma muka ce ga abin da bai faɗa har wancan ke masa inkari, to a yaya ba za, ina da gashi da yawa, yace wanda ya ci gashi da yawa ma yayi da haka. To da hadisi a hannun mu kuma sai mu amana. Na'am. Ba mu da tambaya game da abin da ya shafi haila da istihada? To bismillah. Ya hakuri mai ilahi ki kuma magana. Na'am. Kana nufin a yana magana akan haila? Biki ke magana. Eh, hadisin da yake nuna kwanakin biki yana yin kwana 40, hadisi ne ingantacce. Hadisi ne ingantacce. Amma wannan yana magana ne kan a gejinsa, malamai suka ce karshen abin da zai iya kaiwa kenan. Ta iya yiwuwa ranar da ta haihu majini yake, wata kuma bayan kwana 2 ko 3, ba lallai ne sai ya kai 40 ba. Da wannan waɗansu malamai suka kafa hujjar cewa matsalar malaman da ke cewa biki na kaiwa kwana 60 ba daidai bane, daga shi annabi ya iyakance shi anan. Hadisin ingantacce ne, ya inganta. Najin Nasiruddin Albani ma ya inganta shi cikin Irwaul Ghalib, fi takhrij ahadith Manar as-Sabil. Na'am. Ba ta aka yi ba zai yi ba, idan ka ce ba zai yi ba to kenan dan yayi haramun. Na fahimta, duk wannan ba ta ne ba za a sa ba, ka fahimta. Annabi sallallahu alaihi wasallam idan yayi alwala ko wanka baya sa tawul ya goge jikinsa da shi, sai dai ya amfani da hannunsa. Sai muka ce hakan da ka saba ne ga Allah, sai hakuri. Muka ce yin hakan mustahabi ne, ka fahimta? Da ka taka ji yin haka din mustahabi ne. Idan ka sa tawul din ba haramun kai ba, amma da a ce zaka share da hannunka shi yafi, ka fahimci wannan? To faɗa abin da zaka faɗa. Eh, duk ɗaya ne da jiki da gashi din, ai duk ɗaya ne, ai. Na'am. Eh, eh. Ai, darasin yau ya isa ka kareta shi, da darasin yau za ka kareta shi. Annabi ta ce, a Aisha ta ce, annabi yana umarta ta fa'attaziru fayubashiruni wa an ha'id wa aka saukarwa ayar wala ta karabu hunna. Bai fahimce ta bane? Ba annabi aka saukarwa ba? Bai fahimce ta ba ko ya fahimta? To, to kenan mal muradu bil qurbi fil aya, sai zanto al muradu bil qurbi al jima. Yusuf da dama Ubangiji ke kawo kinaya baya fito da abu sirri, ko ba haka ba? Al'ana basiruhunna, lokacin masu itikafi da aka ce wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, sannan kafin wannan masu azumi aka ce da rana kar ku kusanci matan ku sai dai da dare. Fal ana bashiruhunna wabtagu ma kataba Allahu lakum, me yake nufi da mubashara anan gurin? Kawai mutun ya rango matar banda saduwa, kaga jima'i yake nufi amma sai ya kawo mubashara, kamar yadda nan al-qurb an kawo shi ana nufin jima'i. Wala taqrabuhunna bi ma'ana la tujami'uhunna hatta yatahurna, banji ba kamar ya nana tawa. Kamar ya jumla ta farko fa ta zulun da sa'a fil mahid, to sana hanawa ba nana ta ba, taukidi yauwa taukidi ne, amma abin da yasa ba za a iya sallama taukidi ne gaba daya, menene da al-mahid? To a wani zantan ba, a wani zantan ba, to kaga shine rigima. Wannan al-mahid zai iya zantowa maf'il ne, wanda al-mahid asalinsa mahayith ala wazni maf'il, duk kalmomin da ke zuwa kan wazanin maf'il kuma ko su zanto ismu makan ko su zanto ismu zaman ne, wani lokacin su zama masdari. Kamar yanzu misali dauke kalmar masjid ala wazni maza maf'il, sai zanto ismu makan yani makanin lissutur kenan, ko ba haka ba? Sannan zai iya zantowa kuma ismul ala ne, al'alatu allati yusjadu biha kita, wato abinda kake sujada da shi, kaman goshi ka yi an sunan masjid, an gane ko da sauransu. To kuma maf'il kuma yana zuwa da ma'anar masdari, an gane ko? To ko ya zanto ismu zaman, ko ya zanto ismu makan, ko ya zanto masdar, wanda idan ka duba littafin Al-Qadi Abubakar ibn al-Arabi al-Maliki wato ahkamul Qur'an wajen tafsirin wannan ayar, akwai bayanai da yayi mai ban kai wanda Al-Qadi Abubakar yana da ban mamaki kwarai da karfi, ya kawo wani istinbati a ciki, cewa wannan kofar ba wanda ya riga mu kwankwasa ta, halala ce daga Allah, ba wurin kowa na gani ba ni na fahimta, kafi na wani mai waɗansu ka'idoji na balaga masu ban kai. Ala kulli hal fa atazilu an-nisaa fil mahid, ku nisanci mata fil mahid, sai ya zanto a nan gurin abinda ake nufi da al-mahid idan mun dauke shi a masdar, wato lokacin da jini ke fitowa, ko kuma idan mun dauke shi a ismu makan, ku nisance su ne santa ta wurin saduwa, ba ne santa jikin su gaba ɗaya kenan ba, sai zanto wala taqrabuhunna hatta yatahurun, taukidi ne ke na wancan zancen kenan, la taqrabuhunna qurbal jima, ka fahimta da kyau? Na'am. Allahu akbar. Da'ifi ne, wannan hadisin da'ifi ne. Yace akwai wani hadisi da ake cewa annabi ya kasance yana karantar da mu Qur'ani matukar baya cikin janaba, yace hadisi ne da'ifi. Na'am. Wannan matsalolin yanzu mata suna fama da su da yawa na rikicewar jinin al'adarsu, kuma abin da yake kawo haka shine sakamakon yin amfani kai ya hakuri mana, sakamakon yin amfani da magunguna na abin nan ga sunan da suna na tsarin haihuwa na kayyade iyali ko tsarin iyali, galibi suna rikitawa mata al'adarsu su jawo haila ba lokacinsa ba, ko su sa ya rinka zuwa ya janye ya zo ya dauke ya zo ya dauke, rana ɗaya sai ya zo da safe ta tashi da shi ba ta yi sallan asubahi ba, karfe 10 ya yanke kuma da azhar ya sake dawowa. To a nan gurin yadda kawai za su yi su fita shi ne su lura da siffofin jini da aka yi bayaninsu. Na farko, jinin al'ada annabi ya ce jini ne wanda yake baki, ba ja ba ne ba gaba ɗaya, yana da turkin baki, sannan kuma jinin al'ada yana tunkuɗar juna wajen fitowarsa a wani lokaci, sannan kuma jinin al'ada wato wari, sannan kuma jinin al'ada wani lokaci mace takan ji zafi lokacin fitarsa ko kafin ma ya fara zuwa, wata da zaran ya rage kwana biyu ko uku ta fara al'ada za ta fara jin ciwon ciki ko ciwon mara, to wannan alamomin kawai da aka tabbatar na jinin al'ada su mace za ta auna, in ta ga su ne ta tare da wannan jini ya zama al'ada, in ba su bane ba ko ba shi bane ba kenan. Ka fahimta? Ba lalle ne sai sun tattaru gaba ɗaya ba, don wani lokacin jinin al'ada na iya zuwa mace kawai sai dai ta ji kwararowarsa, kaga bai tunkuɗi juna ba kenan. Amma da ta lura launinsa za ta ga baki ne, ka'ida dai launinsa yana zama baki ne, ma'ana ba wai baki gaba ɗayansa ba, amma turkin baki ne da shi, baya zuwa jagau haka. To wannan shine abin da mace za ta yi ta aunawa. Kuma duk matar da za ta yi amfani da magunguna waɗanda suke na ƙayyade iyali, ya kamata a yi, kar a yi kai tsaye kawai mace ta je ta siyo, ko kai ka je ka sawa matarka magani a chemist ka zo ka bata ba tare da shawarar likita ko gwada jikinta ba, don wani maganin yakan yi reacting a jikin mutum gwargwadon yanayin jikinsa. Wata allura za ta dace da ita sama da a ce ta sha magani, wata magani zai dace sama da allura, wata lub zai kamata a sa mata sama da waɗannan, wata kuma duk bai dace da ita gaba ɗaya wannan ba. Sannan gaba ɗaya dai dama ba a yin wannan tsarin na ƙayyade iyali sai in akwai matsaloli wanda mun sha ambata su cikin fatawa. To wannan shi ne abin da za a yi don a zauna lafiya. Kasancin da shi jinin al'ada wani abu ne Allah ya tsaro shi a jikin mace dole ya fito. To ko yaya aka hana shi fitowa, ko aka nemi ya fito kafin lokacinsa, ko aka hana shi fitowa, to kaga an canja ɗabi'ar jikin mutum gaba ɗaya, system na jikin ɗan adam an wargaza shi, saboda haka komai na iya lalacewa. Don haka in dai ba wai wani tsari larura mai ƙarfi ba, bai kamata mutum ya hana matar haihuwa ba, sai fa in larura ce mai ƙarfi da ta dace da kiwon lafiyarta ko na jaririnta, kamar yadda muka shayin magana a waɗansu fatawoyin da ba wannan ba. Amma in ba haka ba, zaman lafiyar mace ne a barta a ɗabi'arta. An gane ku? Na'am. Wannan tambaya ce mai kyau. Da zuma ka ce zance mafi inganci mai janaba za ta yi mai? Za ta karanta Qur'ani. Haka mai jinin haila, haka mai jinin fiki. To sai yake tambayar, to karatun da za ta yi tilawa ne ko za ta ɗauki Qur'ani? To shi hukuncin karatun daban da sabanin da aka yi. Sannan taba Qur'ani shi ma kuma sabanin da aka yi shi ma kuma yana nan. Yadda ka san a can an yi sabani cewa za ta karanta ko ba za ta karanta ba, to kuma a nan ma an sake yin sabani na za ta taba Qur'ani ko ba za ta taba ba, wanda zance mafi inganci ya halatta ta taba. Dan ba wani nassi ya zo karar daga manzon Allah ya ce kar ta taba. Duk abin da yake nassi, ko dai ya zanto bai inganta ba, ko kuma ya inganta amma ba a nan bangaren yake ba. Misali daga cikin abubuwan da suke gafo da su akwai rayu masu huwailar mutaharun. Wanda mun sha bayani akan ta cewa wannan al-mutahharuna mala'iku ake magana akai, ba moyan adam ba. Sannan la yamassuhu lawhul mahfuz ake nufi, ba shi Qur'ani ba, dan Allah ta innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun. Kitabul maknun shi ne lawhul mahfuz. Da haka la yamassuhu damirin da ke cikin nan gurin ya udu ila karbi mazkur. Da ya koma ne zuwa ga lawhul mahfuz la lil qur'anul karim. Kaga ayar gaba daya kamar yadda Ibn al-Qayyim ya faɗa, idan ka duba cikin littafin at-tafsir al-qayyim li Ibn al-Qayyim, gaba ɗaya ayar ba ta magana akan mobil adama, tana magana akan mala'iku. To sai hadisi da ya rage shi ne na risalan Amr ibn Hazm ne, da a cikin ta ta kunshi kaza, akwai cewa wa Allah ya massal Qur'ana illa tahirun, cewa kar wanda ya taba Qur'ani sai tahir mai tsarki. To waɗansu sai su fake da wannan, sun ce annabi ya ce kar wanda ya taba Qur'ani sai mai tsarki. To da mai haila da mai biki ba masu tsarki ba ne, Qur'ani sai tahir mai tsarki. To wanda ya dogara da karatun da muka yi shekaran jiya, zamu gane cewa mai janaba mai tsarki ne, tunda annabi ya ce da Abu Hurairah innal mu'mina la yanjus. Kaga mun rushe wannan maganar ta su, tunda la yanjus ko kaga ya zama mai tsarki ne kenan. Akwai bukatan yayi tsarki saboda fitowar janaba, amma shi karan kansa shi ba najasa bane ba. An fahimta ko? Da kuma maganar cewa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika da sarkin Romawa, ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum an la na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi shay'a, wanda ke kafiri ne amma ya aika masa da aya. Idan ka ce ba dukan Qur'ani bane, sai mutum ya bambanci tsakanin abin da muka faɗa da aya da kuma duka wajen imani ko rashin yin imani. Ina fatan kun fahimta. Dan saboda haka ba nassi karar daga Annabi da ya hana mai haila, ko da ya hana mai biki, ko da ya hana mai janaba taba Al-Qur'ani. Sai dai abinda malamai suka ce an fi so in za ka taba Qur'ani ka taba shi a hali na kamala, amma in ka taba ba wannan halin na kamala ba, haramun kai ba kai haramun ba, bisa zance mafi inganci ba kai haramun ba. Kalman tahira a can gurin kalma ce mushtarak, abinda suka ce al-mushtarak a cikin babin usul fiqh shine dukkan kalmar da za ta iya daukan ma'ana sama da daya. Kaga tahir zai zanto wa muslim, tahir ya zanto tahir min al-hadith al-akbar, tahir min al-hadith al-asghar, tahir bima'ana kaza kaza, duk zai iya daukan wannan ma'anan, ma'anoni guda hudu baka irin jayar da daya a ciki sai da dalilin khariji, in ba dalilin khariji sai ka jale. Sai zan to tahir anan gurin wa Allah ya masal Qur'ana illa tahir kafiri kenan. Dama annabi ya hana a yi tafiya da Qur'ani zuwa kasashen kafirai. Idan dan in sun taba ana jin tsoron za su wulakanta to kar a ba su dama su taba. Amma wanda ake sa ran shirye su za a iya ba ke karanta kamar yadda aka aikawa da Kaisar na Rome ya karanta dan ana fatan shirye su. Me? La ilaha da baya da lada me ya amfani karantawa? Wai na magana in mutum na zanna ba karanta yana da lada? Yo me ya amfani karantawa inda ba lada? Yana da lada sosai, ba bambanci tsakanin shi da wanda yake abin nan. Wannan yake cewa wa ko wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza qama ila salati, idan ya tashi sallah rafa'a yadayhi hiyala udhrayhi, yakan daga hannayensa zuwa daidai kunnuwansa. Fa idza kabbara, idan ya kabbara arsalahuma, sai kuma ya sauke hannayen. Wa rubbama ra'aytuhu yad'u yumnahu ala yasarihi, wani lokacin na ganshi yana daura hannun dama yaminahu ala yasarihi, hannun sa da dama kan hagudinsa. Wa wannan hadisin wadannan suna kafa hujja da shi kan cewa ya halatta wato an yi sadalu kenan. Dan ya ce naga annabi da ya daga hannayensa haka idan ya kabbara arsalahuma sai ya sauke su. Wannan hadisin sadalu kenan. A cikin watan Shawwal ne ko Zulqa'ida a garin Jega can cikin jihar Kebbi wanda sun kama wannan hadisi ina cikin karatu aka ce to kun ce ba za a yi sadal ba ga hadisin sadalu. To shi wannan hadisin abin da yake nunawa shine annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya tashi sallah yakan daga hannunsa haka Allahu akbar ya kabbara, idan ya kabbara sai me, sai ya sauke su. To idan ya sauke su ne sannan sai ya dauki wannan kuma ya dora akan wannan, ba wai daga nan da yayi haka zai haka ba. Kun fahimta da kyau? Ba wai daga yayi haka Allahu akbar yaje kuma zai dora su kan abin nan ba, sai yayi sai Allahu akbar, sai ya sauke hannayen haka sannan sai me yadda su haka, wanda karshen hadisin abin da yake shi ne tafsirin da malaman sunna suka yi masa. Amma kaga wadansu kuma su ma malaman sunna ne sun ce a wannan yana nuna sadar ke ya inganta hadisin ya inganta jinin dabba wanda ya halatta a ciki jinin ta ba na jisa bane ba, shine muka kafa hujja da abinda Abdullah dan Masudi ya soke raƙuma a ranar layya ga jini a jikinsa tare da haka dai ya sallah ba tare da ya wanke ba. Wannan ya nuna da aqida sa najisa ne da me zai sai ya wanke. Ka fahimta da kyau? Dukkan dabba wanda take halal ne cinta, jinin ta ba na jisa bane ba. Ko da bayan ka taba kai rauni ta ji sai jinin ta ya taba ka, babu laifi, jinin ta bai zama da jasa ba. Haka ne wannan hadisin me yake magana? Ma ubina min alhayyi fa huwa mayyit, abinda aka ciro daga jikin dabbar sai aka ce shi ya zo mai mushi, kasancewarsa mushi ya mai da shi na jasa. Faɗa mai kaga kasancewarsa mushi daban, ka ce na jasa ne kuma sai kuma mai shi kuma daban, ko ba haka ba? A ballantana wannan kai kana magana akan abin da aka yanke. Misali ka zo sa yana da tozo ɗin na baya, sai mutum ya yanki naman jikin tozon nan nashi, kaga ai za a iya sa masa magani sanya ci gaba da rayuwa ga kuma tsoka ɗaya a hannunka. To ita ce annabi ke cewa in ka cika shi mushi, ita wannan tsokar ɗaya da ka ciro daga cikin abin da yake rayuwa mushe ce. Ba wai na nufin jinin da ya fita ba, ba a magana akan jinin. Shi jinin an haramta mutum ya sha jini, shan jini haramun ne, amma kasancewar haramun ne shan jini ba shi mai da jini ya zama na jasa ba, kuma sai in kana da nasi, ko ba haka ba? Domin la talazuma baina tahrim wa tanjis, ko mu ce bi ta'birin awdah, yace dukkan kullu najisin haramun walaysa kullu haramin najisa. Wannan kaida ce da take zaune zaman kanta, kullu najisin haram, dukkan abin da yake najisa ne to za ka samu haramun ne, amma walaysa kullu haramin najisa, ba dukkan haramun ne kuma ya zama najisa ba. Dan ba haka ba, an haramta mana mu daura zinari mu maza, ko ba haka ba, amma an kataba zinari kuma ya zama zinari ya zama najisa kenan, bai zama najisa ba amma haramun dai kuma kasa. Ina fatan kun fahimta. Na'am. Wannan ai mun sha faɗa a cikin tafsiri, ina jin kai ma kana da kasafin tunda zai kana ɗaukan kasafin lallai kana da shi. Magana hadisin annabi da yake cewa don mai sada zumunci za a ƙara masa kwanaki, sai wadansu suke gani to gashi ayar Qur'ani, to mai ayar Qur'ani ta ce safe ba za a ƙara masa ba? Aya cewa ce kowane ɗan annan yana da lokaci ƙayyadajje, idan lokacin nan ya zo ƙayyadajje ba za a jinkirta masa ba, ba za a gaggauto shi ba kuma, ko ba haka ba? Haka aya ta ce. To lokaci ƙayyadajje, ai Ubangiji kafin ya halitce ka ya halitce ni ya san zan sada zumunci ko ban sada ba, ya kaddara cewa asalin shekarun da aka bani kaza ne zan ƙara zumunci, zan sada zumunci sai a ƙara min kaza kuma, kai ma za ka sada zumunci a ƙara ma kaza. To wannan abin da aka ƙara ma ɗin idan ya zo babu ƙari babu rage, kaddara Allah ya rubuta 60 ne sai ya shafe ya ce kuma daga yau sun zama 100, akwai wanda zai ce masa dan me? Dan Allah sai yamhu Allahu ma ya sha'u wa yusaffi, in ya ga dama ya shafe abun, ya ga dama ya tabbatar da shi. La yus'alu amma yaf'al fa'alun lima yurid, mai iko ne kan komai. Kaga ba wanda zai ce dan me zaka yi kaza, dan duka bayan sa ne mallakar sa. Na'am.
Wanda ba musulmi ba da aka bashi Qur'ani da fatan zai yi ne, yana karatu yana da
ai na kai galada, dan ya karanta Qur'ani shi ba musulmi bane, ba ya galada sai in ya musulunta. Wannan yana maganar cewa mutum ne jinin al'ada yankewa matarsa, ya halatta ya kusance ta ko dole sai ta yi wanka, wannan matsala ma ce ta sabani. Zance mafi inganci ko ruwa ko tsarki ta je ta yi ba ta yi wanka ba, ya halatta ya sadu da ita. Tsarki kawai ta je ta kama ruwa ba, ya halatta mutum ya kusance ta. Wannan kuma yake cewa waɗansu malamai suna ba da fatawar cewa azalu da aka ce sahabbai suna yi lokacin annabi wai daidai yake da amfani da kondom da mata suke a zamaninmu na yau. Wannan bai kamata su faɗi haka ba, ba tare da ƙarin bayani ba. Dan mai amfani da kondom idan tsakaninsa da matarsa ne kaga wani abu ne daban, in tsakaninsa da matar banza ne fa. Galibi a yau suwaye suke amfani da kondom, wanda suke da matansu ko masu matan banza? To kaga bai kamata ma ka kawo wannan fatawar ka haɗa ta da azalu ba, dan sai ta bada wani abu daban mummuna wanda bai dace ba. Kullum idan malami zai fatawa ya lura da halayyar mutanen zamaninsa, kare ba da kofa a ribanci zancensa a halatta haram ko a kai zancensa inda ba nan yake nufi ba. Shi yasa wato zaka ji malamai masu hikima yawanci idan aka faɗi fatawa sai su ce wani da ya tambaya kan kaza da kaza da kaza da kaza, in kaza yake nufi to kaza ne, in ko kaza yake nufi to kaza ne, in kuma kaza ne kaza ne.
Kaga sun gama.
In magana kaza ta dauki ma'ana uku, kaga kenan wannan na nuna fatawa za ta canja har zuwa kala nawa ita ma uku. To sai su faɗi wannan ma'anonin da zancen ka zai iya ɗauka kowanne da hukuncinsa. A yamakon su faɗi guda ɗaya su kyale, kila a ribaci wata magana wadda ta ka ce a yi amfani da ita kan abin da bai dace ba. Kalimatu haq kad yuradu biha al-batil, ka faɗi maganar gaskiya amma a nemi abin da bai dace ba da ita. An gane ku? Misali matarka an riga an auna cewa idan ta samu juna biyu nan da wata biyu masu zuwa lokaci yayi kaɗan saboda ba a daidai mata operation ba, bai kamata ta samu juna biyu ba har sai bayan shekara ɗaya, dan saboda lokacin nan jikinta ya koma yadda yake. Kai kuma ba za ka ce ba za ka sadu da iyalinka ba, kila ita kadai gare ka kana jin tsoron ka fada cikin zina, to kaga za ka ɗauki matakai na ka sadu da ita ta yadda ba za ta yi ciki ba. Cikin irin wannan halin sai ka yi amfani da wani duk abin da za ka yi amfani da shi wanda zai hana ta yi ciki, kaga wannan daban. Amma idan ka ce shi kenan mutane zai amfani da kondom, yanzu duk fitsarin da ake a duniya ai da wannan kondom din ake. Duk matan da ke tsaya kan titi da yadda ka za ka samu da kondom din ta ce, saboda ta fito yawo kawai da daddare kuma ba ta so ta ɗauki AIDS. Kaga wannan bai kamata mutum ma ya haɗa wancan maganan azalu da wannan abin nan ba, dan da zaran an ambaci kondom kai ka riga ka san cewa akwai barna a ciki. Yanda lallacewa irin ta Najeriya tun da yanzu arna na shugabancin murna a NTA aka nuno ga yadda za a yi amfani da kondom, ana nuna wa mata yadda za su yi amfani da NTA. Wani abin a ranar Asabar wannan abin nan da suke mun kai wani mataki na abin nan, Allah ya tsare mu dai. To jama'a sai dai mu yi hakuri, tambayoyin ba za su iya ansuwa gaba ɗaya ba. Mai tambayar ilahi sai mu takaita daga kai shi kenan. Bata taku ba sai in yayi nufin suki, tunda da Allah ya ce tarabu su arba'a ta to sai ce fa in fa'u fa inna Allah ghafur wa ina azamu talaka, sai in yayi nufin suki. In ko bai nufin suki ba za a ce ba ta saku. Dan haka idan mutun ya wuce wannan kwanakin, ita a lokacin nan yanci aka bayar wa mutun ta dauke shi ta kai shi kara kotu, ta fada wa alkali cewa ga mijina ya kaura ce mun sama da wata hudu. To sai alkali ya kira shi ya ce je ka ci gaba da kusantar ta. In yace ni ba zan ci gaba da kusantar ta ba, sai sai to sake ta. Yace kuma ba zan sake ta ba, sai alkali ya sake ta a madadin sa. Wannan akwai cikin hadisi, ina jin riwayar Muslim, ina kyautata san Muslim, cikin marwayatan sa akwai Imam Muslim. Dan wanda na littafin da daga dai annan sa, dan littafin da aka bani wanda aka kawo hadisin akwai marje idan sa, to an ambata. To anan bai faɗi sai abin nan dinsa ba, amma ruwayar Muslim abin da zai iya tunowa a halin na
karatu daga wani shikai da kuma akwai
adabun zifaf. Sheikh Albani ba shaye mata ba za su zara zinari ba, azhabul muhallaq yake magana. Zahabul muhallaq shine duk zinarin da zai kewaye jiki, kamar awarwaro kaga yana kewaye hannu, kamar zobe yana kewaye dan yatsa, kamar sarka tana kewaye wuya. To wannan shine sabanin ke tsakanin jumhurin malamai da suke ganin ya halatta mata ta sa, da kuma waɗanda suke ganin ko wannan bai halatta ta sa ba, za ta iya amfani da dukkan zinarin da bai kewaye jiki gaba ɗaya ba, amma in ya kewaye har mace ma ta shiga cikin haramci. Shine abin da shi Nasiruddin Albani ya magana a kai cikin littafin Adabul Zifaf. Wannan maganar kuma na ji ta tun ana ta yi ta, amma ban shiga cikinta ba, sai dai wani lokacin kuma. Sai wani lokacin, amma yanzu ina ganin lokaci bai bane in shiga cikinta, wallahu a'lam. Sai kuma lokaci na gaba insha Allah, gobe idan Allah ya kai mu bayan juma'a mubasharatan zan kama hanya insha Allah.